Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Barkanku kuma da shiga watan Ramadana na shekarar 2023. Baba ya ku makilli ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 23 ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, jiya Laraba hukumomi a Ukraine sun ce wasu har-haren da aka kai sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 7 a birane 2. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce China bata fara samar ma Russia makamai ba. Sannan hukumomi a Amurka sun shiga jigilar bakin hauren da aka kama a kan iyakar Amurka da Canada, ana zuba su a jiragen sama zuwa jihar Texas.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata katafariyar cibiyar yaki da ta'addanci ta zamani a Abuja.
Sabon cibiyar da muka yi na yaki da ta'addanci ne na musamman, banda ofishin mai ba shugaban kasa shawara kan tsaro, shi daban yake da shi ɗaya cibiyar.
Kasashen Afirka ta Yamma kuma za su yi wata haɗin gwiwa wurin aikin gyara hanyar da ta haɗa Najeriya, Benin, Togo, Ghana da kuma Abuja.
Banda kankanta hanya, an samu ramp-ramp da yawa a kanya, da wasu ma yan ƙauye ke yi, ya sa tafiya hanya zo yana mai wani cikas kaɗan.
Kamar kowace safiyar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali da alheri Grace Abdu za ta gabatar. Muna kuma ɗauke da karatun Alƙur'ani mai tsarki a bakin yara manyan gobe, albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jiya Laraba, hukumomi a Ukraine sun ce wasu har-haren da aka kai da jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 7 a birane 2. Hukumar agajin gaggawa ta ce ɗaya daga cikin har-haren ya rutsa da wata makaranta a Resivik, wani gari da ke bakin kogi a tazarar kilomita 60 kudu da Kyiv, babban birnin Ukraine. Ya halaka mutane 6, ya kuma raunata 18, inda kuma wasu mutane 3 suka ɓace. Harin ya lalata wasu gine-gine 2 na kwana da kuma karatun ɗalibai. Sannan hukumomin na Ukraine sun ce an halaka wani mutum, aka kuma raunata wasu 33 a wasu tagwayen har-haren makamai masu linzami kan wasu dogayen gine-ginen da iyalai ke ciki a Zorofizia. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya aike da wani sakon Twitter jiya Laraba cewa har-haren da Russia ta kai da dare sun hada da abin da ya kira jirage marasa matuƙa kirar Iran masu yawan kisa guda 20 da makamai masu linzami da kuma jerin barin wuta. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce China na ta lura da yadda Amurka da sauran duniya ke mai da martani kan mamayar Ukraine da Russia ta yi. To amma zuwa yanzu China bata kai ga ballo rigima ta wajen fara samar ma Russia makamai ba. Yayin da yake magana a daidai lokacin da shugaban China Xi Jinping ke ziyara a Russia, Blinken ya gaya ma majalisar dattawan Amurka cewa da a ce an bar Russia ta kai hari kan makwabciyarta ba tare da an kalubalance ta ba, da hakan ya buɗe wagegen kofa ga sauran masu niyyar takala su yi, kuma da hakan ya kai ga rikici a faɗin duniya. Muradin da ake karewa a Ukraine ya zarce batun Ukraine, ina ganin yana da matuƙar tasiri a Asiya, ga misali. A cewar Blinken, yana mai jaddada cewa Japan da Koriya ta Kudu sun kasance mashahuran magoya bayan Ukraine a wannan rigimar. Hukumomi a Amurka sun shiga jigilar bakin hauren da aka kama a kan iyakar Amurka da Canada, ana zuba su a jiragen sama zuwa Texas a matsayin wani mataki na kashe gwiwar masu ƙetare kan iyakar Amurka, bisa ga bayanan hukumomin da kuma kundin bayanan jigilar fasinja da kuma wani ganau da ya tabbatar da hakan ga kafar labarai ta Reuters. Hukumar kula da kan iyakokin Amurka ta yi jigilar bakin haure wajen 100 a wannan watan ta wasu jiragen sama 2 na China, daga Blessbrook, New York, daura da kan iyakar Canada zuwa biranen Hallingen da El Paso na jihar Texas. Jigilar wadda aka yi daga kan iyakar Arewa zuwa Kudu wani sabon abu ne wanda ya samo asali daga karuwar kwararar bakin haure daga Canada zuwa Amurka, abinda jami'ai na yanzu da na da suka gaya ma Reuters kenan.
An ji makadar Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata katafariyar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta zamani a Abuja, bayan bukin kaddamar da cibiyar wanda babu irinta a yamma da Sahara. Wakilin mu Umar Faruk Musa ya tuntubi mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkan tsaro wanda ya gina cibiyar, General Muhammad Babagana Mangudu, domin jin ƙarin bayani akan muhimmancin cibiyar. Ga kuma bayaninsa.
Sabon cibiyar da muka yi na yaƙi da ta'addanci ne na musamman, banda ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan tsaro, shi daban yake da shi ɗaya cibiyar. Cibiyar da muka fara buɗewa shi ne na yaƙi da ta'addanci. To akwai takardu na majalisa wanda mai gida ya sa hannu ya ƙarfafa yaƙi da ta'addanci, kuma inda ake a ko'ina a duniyan Allah nan, yaƙi da ta'addanci ba wai jami'ai daban-daban bane suke da kansu. Haɗaɗɗiyan yaƙi nan takaddun da shi mai gida ya sa hannu, abinda ake kira a turance terrorism prevention, wato doka na hana ta'addanci, abinda ya ƙarfafa dokan shine haɗin kai. Domin yaƙi da ta'addanci akwai harkokin tsaro na cikin gida da na waje da na masu kayan sarki da na 'yan sanda, akwai ma harkokin kuɗi, akwai harkokin yanayi da abubuwa da yawa. Sannan akwai yaƙi da ake ta hikima ta dabara, sulhu ta al'umma, wanda Bature yake kira non-kinetic. To duka wa'annan jami'o'i daban-daban-daban za su dinga kawo mutanensu ne ƙarƙashin shi mai bawa shugaban ƙasa shawara a kan tsaro, da yake shi ne ya kamata ya ɗinke kowa. Amma abokin aikinsa a wannan babban sha'anin shi ne ministan shari'a, attorney general. Don wannan act ɗin, wanda majalisa suka tura mai gida ya sa hannu, mutanen nan guda biyu ne suke dan wannan tafiyar, da shi mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro da shi ministan shari'a. Don duk abubuwan da muke akan wannan harka, abinda suka shafi tsaro da zancen shari'a ne, da ataka haƙin ɗan adam da sauransu.
Na ga majalisar ɗinkin duniya sun yi jawabi a wurin kaddamar da wannan cibiyar, kuma suna nuna haɗin kai da za su ba wannan cibiyar, domin aikinta zai shafi ƙasa da ƙasa, ba wai Najeriya kawai ba. Ta wani ɓangare ne majalisar ɗinkin duniya za ta shigo wurin aiwatar da ayyukan wannan cibiya?
Ka san yanzu a ƙarni na 21, babban aikin da majalisar ɗinkin duniya suke aikin tsaro ne. In ba don ma wannan cutar COVID ta shigo ta yi mana barna ba, amma mu tunda muka fara wannan aikin tun shigowar shugaba Muhammadu Buhari, abokantakanmu da majalisar ɗinkin duniya da jami'ansu, danƙon zumuncin ya ƙaru. Su wato abinda suke bukata daga wurinmu ci gaba ne na haɗin kai, na tattaunawa, na ba da shawarori, musamman abubuwan da ke faruwa a Afirka ta Arewa. Duk abinda ya taso daga su Libya da su Misra zuwa Nigeria da su Ghana, gani suke a cikin Afirka na yamma, Nigeria ce kadai ke da ƙarfi da ƙima da dabara da ma'aikata masu ilimi wanda za su iya aiki da su, sannan su ja sau ƙasashen Afirka na yamma da na tsakiya a yaƙi da wannan mummunan abu. Saboda haka gani suke kullum ya kamata su dinga ingiza Najeriya, suna ba mu goyon baya akan wa'annan abubuwan, kuma sun taimaka ya ƙoƙarinsu, sun yi mana taimako.
To madalla, Jadar Muhammad Babagada Mangudu kenan a hirarsa da Umar Faruk Musa. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, yawan mutanen Beijing babban birnin kasar China ya yi matukar raguwa a karon farko cikin shekaru 20 bisa ga kundin bayanan hukuma, wanda hakan ya yi kama da abin da ke faruwa a fadin kasar na raguwar jama'a, wanda hakan ke janyo fargaba kan yadda abin zai shafi tattalin arzikin kasar. Bisa ga bayanan hukuma, waɗanda gwamnati ta fitar ranar Talata, yawan mutanen Beijing ya ragu da 43,000, inda ya zama 21,884 zuwa ƙarshen shekara ta 2022. Abinda ya fi fitowa a fili shine yawan mutanen da ke mutuwa a birnin ya fi hayayyafar da ake yi. Yawan mutanen da ke mutuwa a Beijing, ɗaya daga cikin birane mafiya yawan mutane, ya kai mace-mace 5.7 cikin mutane 1,000, a yayin da kuma yawan hayayyafa da ake yi ya ragu zuwa 5.6 cikin mutane 1,000 bisa ga wani rahoto da hukumar birnin Beijing ta fitar. A ƙarshe, jiya Laraba, 'yan gudun hijirar Rohingya sun ce suna shakkar sahihancin tayin da gwamnatin Myanmar ta yi na dawowa da su zuwa garuruwansu, bayan da mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojin ƙasar ya ce gwamnati za ta fara maraftar waɗannan tsirarin da aka kuntata mawa a wata mai zuwa. Wata tawagar jami'ai 17 daga gwamnatin mulkin sojin Myanmar ta isa Bangladesh a wannan makon don tattaunawa da waɗanda za su so dawowa.
Tuma dalla a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan hanyoyi a kasar Ghana Kwasi Amakwata ya buƙaci shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma da su ci gaba da haɗa kai wajen raya hanya da ke fita daga Abuja zuwa birnin Lagos. Ya kuma ce hakan zai taimaka wajen zurfafa dangantaka da kuma haɓaka kasuwancin yankin da kuma samar da arziki wanda zai rage dogaro da sauran ƙasashen ƙetare. Ga Ridwan Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga Accra.
Ministan na hanyoyin mota a ƙasar Ghana, Mr. Kwasi Amakwata, ya tabbatar da cewar masu ruwa da tsaki ga baki ɗaya sun yi marhaban lali da wannan aiki. Ya ce, na yi farin ciki cewa shirye-shiryen aikin ya kankama fatarmu a kammala zanen aikin a rubu'i na biyu na wannan shekara ta 2023, abinda zai ba mu sukunin soma wannan aiki mai daraja. Taron na kwamitin da ke tafiyar da harkokin wannan hanya ya samu halartar ministocin hanyoyin ƙasashe da ke da alaƙa da wannan hanya, ƙasar Ghana, Cote d'Ivoire, Togo, Benin da Nigeria. Sai dai Mai Saman Kwata ya sifata rashin halartar ministan ƙasar Benin da abin damuwa kasancewar ƙasashen biyar na sun aiki tare ne don amfanin kowa.
I wish to commend the ECOWAS commissioner and his team and the PIU.
Ina son jinjina wa commission din kungiyar ECOWAS da tawaganta da irin ci gaba da aiki ke samu. Akwai kuma buƙatar da ke akwai na ɗaukar nauyin aikin ko da yake wasu kawayen kawo ci gaba da ejensosi da masu zuba jari masu zaman kansu sun nuna sha'awarsu. Ministan ayyuka da gidaje na tarayyar Najeriya, wadda kuma shine chairman kwamitin tafiyar da aikin na babban hanyar Abuja zuwa Lagos, Baba Tunde Raji Fashola, ya ce ko da yake akwai kalubale wurin zartar da aikin, kwamitin ya yi yakini akwai sakamako na gari. Ya buƙaci duk ma'abota ƙawancin ci gaba da aikin, guntun manasara su dage a aikin wadda zai inganta tirida da kasuwanci a nahiyar. Alhal Hassan mai suna direba ne da ya jima yana amfani da wannan hanyar daga birnin Accra, Ghana, Togo, Benin zuwa tarayyar Nigeria. Na yi kira da shi akan yadda yake jin wannan aikin zai taimaka musu a ayyukansu.
Hanyoyinmu dai a halin yanzu sun kankanta,
ba su da fadin da motoci ke bi cikin walwala. An samu manyan motoci yanzu da sai a hankali, amma ko overtaking za ka yi banda kankanta hanya. An samu ramp-ramp da yawa a kanya da wasu ma yan kauye ke yi, ya sa tafiya hanya yanzu yana mana cikas kaɗan, ba sauri.
Ya kake jin in wannan hanyar ya tabbata zai taimaka muku a aikinku?
Wallahi za mu ji daɗi sosai. A tafiyance ba za mu samu irin wannan goslo-goslo ba, don dai za samu wani abin nan cikas to sai da hannun ma'aikata, musamman cikin Ghana. Yawan checkpoint na 'yan sanda.
Na'am.
Ba ta sha nan da nan sai ga 'yan sanda.
Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da Radwan Mukhtar Abbas da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba. Ku da ba tambaya ni ke da. Ku da ba tambaya ni ke da.
Ba wani cin gaba a ce a sanar gaba daya, ma da ba mata takwas kawai a za a gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai, dan uku din kuma dukkan su sabon zuwa ne.
Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara 20 a National Assembly, ni ban ga abin da ya yi mana ba.
Ba mace ko da yanda tana zuwa daga arewa, yanzu mun kyauta ma kaimu.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan kammala babban zaben Najeriya da ya dauki hankalin kasashen duniya, zaben da muka dauki lokaci muna haska fitila akai, musamman abin da ya shafi takarar mata da yunkurin su na ganin an dama da su a harkokin mulki. Sai dai bisa ga dukan alamu hakan su bata cimma ruwa ba, domin kuwa an samu ci gaban mai hakan rijiya. Wakilinmu Madina Dauda ta yi nazarin wannan lamarin, ga kuma rahoto na musamman da ta hada mana.
Daga 1999 zuwa yau, kididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaba a cikin 'yan majalisar ƙasa 469, wato sanatoci 38 da 'yan majalisar wakilai 119. Sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. A cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu, uku ne kawai suka samu nasara. Su ne Ireti Kibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja, da Idiat Adebule ta APC daga gundumar Lagos ta yamma, sai Ifalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Rivers ta yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109. Sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma 15 ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar kwatowa ɗan uwanta ƴanci, Madam Ene Ede, ta ce idan har aka tsaya a haka, to gaskiya mata sun ci baya a siyasar ƙasar, domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata 8 zuwa 3.
Yanzu mun yi gaba da mun daga kafa so 10, mun ce mun yi gaba. Na gan yanzu abun da ya zama kuma ya kaman 50 da kuma mun koma baya. Ba wani cin gaba a ce a sanar gaba daya, ma da ba mata 8 kawai a za a gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai, dan uku din kuma dukkan su sabon zuwa ne. To banda hidita Senator Iretin da tun tana nema wannan matsayin tun shekara 20 kenan. Duk da haka, to mun yi murna nata da ta samu, da yayi musu nema ba za su ma yarda ta ci ba. Akwai lokacin da ba wai aine kuma suka tsaya ba, ana so a dan zare bodi da aka bata mata. Mun gode ma Allah cewa ya taimake mu.
Me zaki ce wa mata? Kina ganin laifinsu ne ko dai akwai wani dalilin da ke hana su tsayawa?
Arewa gabaɗaya a ce state 19, ba mace ko da yanda tana zuwa daga arewa, yanzu mun kyauta ma kaimu. Wani suna ne muna so a fara kiranmu yanzu a arewa? Maza din ne ba sa so sam mata su zo na don tun sanin cewa mata sun zo da yawa inda ya kamata yi mulki shine za a samu dukkan mutane za a share musu hawaye mata maza matashi za a samu cin gaba sauran da suke jin kemin
to ganin cewa Ireti Hibba Kingibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zabe inda ta zama sanata a birnin tarayyar Najeriya ko menene za ta ce a game da wannan zaben ga bayanin da ta yi mana
ban ce kawai amara ko wani mace baya ba wanda suka gan ya cancanta aje amara mata baya sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara 20 a National Assembly ni ban ga abin da ya yi mana ba kuma duka FCT ma sun gaji saboda haka garin neman canji ni ne na canji din dan sauran biyu an taba zaben su waɗansu so da yawa ɗayan at least ya tafi National Assembly so ɗaya mai yi mana ai babu so ni ne fuskan canji din in ana son mutum fatin bai hana su a gani na wannan karo sama ga mamata za a samu mata a cikin gwamnati dole sai mata sun mara mamata baya a wannan zabe da muka shiga
amma ga Khadija Abdullahi Iya wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Leja ta ce duk da kokari da ƴan jihar musamman mamata suka yi na mara mata baya akwai kalubale da ta fuskanta
an kalubalen na da yawa wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba wannan ba problem bane da issue bane tunda matan su riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci su ma suna so su tsaya sun tsaya tsayin daka wani kalubalen kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na yar takara sai da ta yi maganan kuɗi amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya so kalubalen da muke da shi kenan
ita kuwa shugabar kungiyar mata ƴan jaridu ta ƙasa Madam Ladi Bala ta nuna cewa jam'iyyu a Najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata
musulman mata harkar siyasa na nan suna nan da yawa daya musulman mata siyasa Najeriya yanda aka tsara ta ko kwa yanda take a ƙasa yau siyasa Najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yanda kake tunani kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cito bane ba wai kuɗi ma sana'a ba kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa ka shiga siyasa ka ci zabe a Najeriya sai kana da shi amma asalin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi bane amma a ƙasa harkan kuɗi ne a party level ma kamin ki samu ticket ki ji kuɗaɗe da mutane ka siya ticket da shi miliyan 100 party ta siya da ticket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba form ne kadai iya tafiyan ba a kyauta in ka samu form din ka siya ina wani kuɗi ne zaka ba delegate su zabe ka har ka zama kai ne zaka dauke zaka saya takara a wannan party kin gani ko an ba mace form free delegate a Nigeria da kuɗi ake siya su
daya cikin gogaggun mata ƴan siyasa a Najeriya Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta ce matsalolin mata dama an dade ana fuskantar su sai dai tana ganin cewa sai fa an gyara siyasar kasar za a samu yadda ake so
to zancen gaskiya shine dole a koma tsarin tunda dai party ake barin mutum yayi takara a Najeriya wanda kuma gaskiya da za a kyauta ba a dan buda a ce a samu dan takara mai zaman kanshi da ake cewa independent candidate a buda kuma ya kasance wayanda za su zo su hada kai su assasa jami'iyya ya kasance alƙiblan su daya ba rarime ba kawai abokanai su zauna ko kuma miji da mata da wasu ƴan uwa a zauna a ce to bari a kafa kungiyar siyasa a daddako mutane na son rai a daddasa su a ofishoshin da za su gudanar da tafiyar harkar wannan jami'ar da za a kafa a je a yi register a INEC daga nan shikenan sai a fara sharholiya to wannan fa ba zai yiwu ba ita muke ciki yanzu dan akasarin jami'o'in na siyasa da muke da shi ban ce duka ba akasarin su dai kasi 90 ba sun kafa kansu a matsayin siyasa masu tunanin bautawa jama'a taimakawa jama'a saboda haka alƙiblansu ɗaya ba a'a akasarinsu sun zo tare ne su kafa in ya so a zo a yi watanda to abinda muke ta gani kenan in mutum na nan kuma ya gabe masa bai tsallake koma wancan masu wani alƙiblan daban wanda ma wasunsu ma akasari ba su da alƙiblan so alƙibla ita ce magana dole a kasance in za a kafa jami'iyyar siyasa ya kasance waɗanda za su zo su haɗa ta to ya kasance alƙiblansu ɗaya a zo a tafi a so a samu madafun iko a zo a kakkaso a rarrabu a sassa mutane masu tsoron Allah masu imani wanda suke tausayin na ƙasa su yi aiki jama'a su amfana. Kuma a cikin amfanan jama'a su ba za su rasa amfani ba, saboda duk ofisin da ka hau ai akwai abubuwan da zaka mura a wannan wajen. To za mu kai labari. Amma in ba haka muka yi ba gaskiya fi sabilillahi ra'iye na naye ne waƙan ƙan mata.
An samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma zuwa yanzu mata 15 ne suka samu nasara. APC tana da mata 8, PDP tana da mata 4, jam'iyyar Labour tana da guda 1, haka jam'iyyar ABGA da kuma jam'iyyar YPP.
Tuwa gaida Madina Dauda, wannan batun kuma za mu fara mai da hankali a kai mako mai zuwa, inda za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin takarar mata ƙalubale da suka fuskanta, nasarori ko akasin haka da aka samu, da kuma inda suke so wakilan da aka zaba maza da mata su sa gaba. Muna godiya ga wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin a madadinta, da sauran abokan aiki alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakuna.
Toma da Allah gaida alheri Grace Abdu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku karatun Alƙur'ani a bakin yara manyan gobe.
Salamu alaikum, ismi Maryam Muhammad Lawal, ana ɗalibat min madarar sosil Malam Arun Idris Anguwanka Jinna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a waja'alahu ghithaan ahwa sani'uriku fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa man yusirru lil yusra wa dhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannaba al ashqa alladhi yasla an-nara al kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya wa aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla bal tusruna al hayata ad-dunya wal akhirati khayrun wa abqa inna hadha la fi sufi al-ula sufi ibrahim wa musa sadaqallahu al-azim.
Sadaqallahu al-azim, wannan karatun alqur'ani mai girma kenan a bakin matashiya daliba. Yanzu kuma da wannan muka zo karshen shirinmu labarai, amma a takaice.
To a takaicen, jiya Laraba hukumomi a Ukraine sun ce wasu hare-haren da aka kai da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 7 a birane 2. Hukumar agajin gaggawa ta ce ɗaya daga cikin hare-haren ya rutsa da wata makaranta a Resivik, wani gari da ke bakin kogi a 9 kilometers 60 kudu da Kyiv, babban birnin Ukraine. Ya halaka mutane 6 ya kuma raunata 18, inda kuma wasu mutane 3 suka bace. Harin ya lalata wasu gine-gine 2 na kwana da kuma karatun ɗalibai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce China tana lura da yadda Amurka da sauran duniya ke mai da martani kan mamayar Ukraine da Russia ta yi. To amma zuwa yanzu China bata kai ga ballo rigima ta wajen fara samar ma Rasha makamai ba. Hukumomi a Amurka sun shiga jigilar bakin hauren da aka kama a kan iyakar Amurka da Canada, ana zuba su a jiragen sama zuwa Texas a matsayin wani mataki na kashe gwiwar masu ƙetare kan iyakar Amurka, bisa ga bayanan hukumomin da kuma kundin bayanan jigilar fasinja da kuma dai wani ganau da ya tabbatar da hakan ga kafar labarai ta Reuters. Yawan mutane a Beijing, babban birnin kasar China, ya yi matuƙar raguwa a karon farko cikin shekaru 20 bisa ga kundin bayanan hukuma, wanda hakan kuma ya yi kama da abin da ke faruwa a faɗin kasar na yadda jama'a ke raguwa.
To da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu, idan kuma Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wato ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 7 da daidai kenan da agogon Ghana da GMT, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto akan hasashen da masu shafi suka yi akan yiwuwar samun matsala ko kuma fuskantar ƙalubalen abin masarufi a Najeriya yayin da aka shiga watan Ramadan da kuma matsalar rashin kuɗi da ake fama da shi a ƙasar.
Yanzu madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi wanda ya shirya bada umurni da kuma injiniyan mu Mr. Kal Baba Yakub Makirike sallama da ku. A huta lafiya, assalamu alaikum.